الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة يمتن ونرانا تشابك ويقوة رمضان Hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da 29 ga watan hudu shekara ta 2021 ta miladiya zamu tashi majalisi na 17 a cikin majalis din tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan shi ma Allah ya masa albarka amin a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka amin da sauran garuruwan musulmi amin yau zamu tashi aya ta 46 a cikin suratu shu'ara ma kamar yadda muka saba zamu amsa da tambayoyi da ƴan uwa kuka turo tambaya ta farko ya sallama yace Allah ya kara malam lafiya amin Malam Allah ya jarabe ni a kasuwanci na ina addu'a amma bana ganin tasirin ta Malam ko akwai wasu ka'idoji da mutum zai cika kafin a amsa addu'ar sa Na farko dai kuskure ne kace kana addu'a baka ganin tasirin ta saboda shi tasirin addu'a gaibu ne Allah ne ya bar maka kansa sani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa da zai roki Allah da wani da wata addu'a wanda babu laifi a cikin ta babu yankewar zumunci face Allah ya bashi ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya bashi abin da ya roka ko kuma ya ije masa wani sharri a maimakon wannan abin da ya nema na addu'ar ko kuma ya ajiye masa ita ajiya wato tanadi taska da wato killatatta ranar alkiyama ya same ta saboda haka idan dai in kai addu'a dole wato ka udurta a cikin zuciyarka ɗayan waɗannan abubuwan suna faruwa cewa ko dai Allah zai baka ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ajiye maka ita a lahira ko kuma Allah yana ije maka wani mummuna wanda da ba dan wannan addu'ar da kake ba da wannan mummunar ta same ka saboda haka wajibi ne mutum ya kyautata zato ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu yaqini da cewa Allah zai amsa muku Allah ne ya faɗa ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku indai ka roki Allah Allah zai amsa maka sannan kuma wanda duk yayi gaggawa yace ya roka ya ga babu bayani to wannan ba za a amsa masa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal qalu wama ya'jal ya rasulullah qala yaqulu inni da'awtu wa da'awtu wa lam arani yustajabu li yace da amsa ma ɗayan ku addu'a matsawar bai gaggawa ba sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam me yin gaggawa yace na roka bana ganin ana amsa mu sai bar addu'a fa yatruku addu'a sai bar addu'ar ya daina roko to kada wannan yana daga cikin kaidin shaydan saboda ka ci gaba da addu'a ka ci gaba da kyautata zato ga Allah Allah madaukakin sarki ya ce ana inda zanni abdi bi ina cikin zatona da bawana idan kana kyautata zaton cewa abinda kake roƙon Allah Allah yana amsa maka to zaka ga ijaba kuwa amma kuma in ka mugusta zato to Allah zai kyale ka da mummunan zatonka wanda yake a wannan ya ishi mutun sharri Allah ya kiyashe mu sannan kuma kai ruko da akwai sharadai na karban addu'a wanda daga ciki bayan wannan da muka ambata ne kyakkyawan zato da kuma rashin mutun yayi gaggawa yace yayi har yanzu bai ga ana amsa masa ba ya daina addu'ar daga cikin sharadan karban addu'a mutun ya tsarkake abin da yake ci ya kokarin cin halal domin kamar yanda yazo kun san shi hadisin Abi Huraira ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك متن يتركي أبن ديك يجي دي ديك يباكين قوك أرنسا يرنك أشن حلال إذا متن يجي حلال الله زي أمسا الدعاء السلام حالا وانا يادك تكن سنن الله سنة الأدر الله جي سننكما ترنك كرداد لو كتاد الله يكي تربان الدعاء kuma ka rinka tawassuli tawassuli da yabo ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaddamar da kyakkyawan aiki na wato sallah da zikiri da sada zumunci da kyautatawa musamman kyautata ma iyaye yayin da kaje kai ma iyayenka abinda suka yi farin ciki suka nuna farin cikin su sun ji dadi a lokacin nan kakka manta kai addu'a saboda lokaci ne da ka samu yarda da kake kusa da samun yardar Allah sai mutum kai ka roka ka dinga karda saboda kai na bukatar nau'i na kunya na basira to kuma basiran nan bisa abinda koyarwar alqur'ani da sunna suka zo mana da shi na'am sannan wannan yace Allah ya kara malan lafiya da imani malan wallahi ina son ka saboda Allah ko malan kullun buri na na zama kamar ka to Allah ya so ka kamar yanda kake so na kuma Allah ya sa ka fi ni wane ne da har zaka so ka zama gabana sannan wannan yace malan dan Allah menene matsayin cin kudin bitcoins da dai sauran abubuwan online trade din nan na zamani batun bitcoin nayi fatawa mai tsawo akai akan cryptocurrency sai ka neme ta kaji bayani bazan iya maimaita ta ba kuma magana ce wadda take malamai wadansu har yanzu wadansu malamai suna ganin cewar wadansu suna ganin ya halatta wadansu suna ganin bai halatta ba amma na rinjayar da abin da yake shine fahimta ta na cewa ya halatta a mallake su kuma a yi cinikin su da sharadai wanda na ambata shine sharadan cinikin kudi ne ya zamanto yadan biyad kuma kada ya zamanto wato ana mu'amalar riba a ciki dangane da sauran online trading kuwa ciniki da ake yi ta internet shi ma na amsa wannan tambayar ya danganta da nau'in cinikin yawan cinikin da ake yi akwai gyara asalinsa za ka ga akwai halacci amma yana buƙatar gyara dan a sanya shi ya dace da ka'idodin ciniki na musulunci wanda za a kauce ma riba da cinikin garari da cinikin jahala da cinikin abinda mutum bai mallaka ba ta hanyar cika ka'idodi na cinikin salam da cinikin murabaha da sauran ciniki waɗanda bayaninsu duk wannan an yi bayaninsu cikin fatawa zai wahala a amsa wannan cikin minti uku ko biyar amma idan irin nau'in cinikin da kake so ka shiga ciki sai ka nemi number waya ta sananniya ce kowa ya santa sai ka bugo mu insha Allah Allah baka lokaci sai ne sai in ji irin cinikin naka sai in maka bayani to sannan yace malam tahiyatul masjid idan mutum ya shiga masallaci kafin yayi ta liman ya tayar da sallah shin malam idan an idar ya halatta mutum ya rama ta ko ta saraya akan mutum Allah ya kara malam lafiya da imani amin ita tahiyatul masjid idan mutum ya zauna bai yi ta ba ta kubce masa duk da yake akwai hadisi da yake nuna kan cewa ana istidrakin ta kamar hadisin Sulaik al-Ghatafani da ya zauna lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuduba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kai sallah raka'a biyu yace a'a yace tashi kai sallah raka'a biyu ka takaita saboda haka wannan wadansu malamai sun tafi akan cewa asali ne na cewa idan mutum ya zauna bisa kuskure ko bisa mantuwa to zai iya ramata amma idan mutum kamar yanda yazo a tambayar mutum ya shigo masallaci bai tahiyatul masjid ba sai aka tada iqama to anan ba zai tahiyatul masjid ba zai shiga ya salla tare da liman to ita sallar da ya tare da liman a matsayin tahiyatul masjid ce dan ma'anar tahiyatul masjid wato shiga kana shiga masallaci ka shagaltar da wajen da ka tsaya a masallaci da sallah to idan sallar farilla ce shikenan ta wadatar maka a sallar farilla da kuma tahiyatul masjid haka zalika idan ka zo kai ratiba sallar ratiba ta azhar raka'a hudu da ake yi kafin liman ya zo sai kai samu kai sallar raka'a hudu to wannan raka'a biyun farko da kai na raka'a hudu din ta tsaya a matsayin tahiyatul masjid haka ko kuma ka zo bayan magariba kai aiki da hadisin baina kulli salataini baina kulli adhanaini sala tsakanin kiran sallah da iqama akwai sallah sai kai sallah raka'a biyu da zimmar cewa wannan nafilar kake yi to ita ma ta tsaya a matsayin tahiyatul masjid saboda haka wanda bai riski tahiyatul masjid ba sai kawai ya samu wata sallah koda ta farilla ce wannan za ta tsaya a matsayin tahiyatul masjid ko kuma in masallaci ne na harami masallaci mai alfarma kana shiga sai kai tawafi sannan kai raka'atai tawaf wannan ya zamanto maka a matsayin tahiyatul masjid shi ma Allah ta'ala a'lam. ai ce shine to shi wannan ai ba zancen ramawa tunda farillar da yi ta zamanto masa tahiyatul masjid din ai shine bayanin da ne ita sallar farillar da yi ita ce ta zamanto masa sallar farilla kuma tahiyatul masjid wato ita ma'anar tahiyatul masjid shine ka shagaltar da inda ka zo cikin masallaci da yin sallah kafin ka zauna to shi wannan yana zuwa bai kafin ya zauna kafin ya yi wani abu sai aka tada iqama sai ya yi sallah ta farilla kaga ya shagaltar da wajen da yazo ya tsaya a cikin masallaci da sallar farilla to yayi tahiyatul masjid dan dama shine maksudin tahiyatul masjid ka shagaltar da bigiran masallaci da sallah kafin ka zauna an fahimta to sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya ya kuma raba ka da iyayenka lafiya amin an biya ni bashin da nake bi shekara biyu yaya zan yi wajen zakka to wannan akwai tafsil idan ka riga ka samu kudin nisabi har ka fitar da zakka sai aka biya ka bashi shi wannan bashin da aka biya ka sawa'un yayi shekara ko bai yi shekara ba sawa'un ya kai nisabi ko bai kai nisabi ba ana biyan ka bashin sai ka fitar masa da zakka an fahimta mutum ne kana da nisabi kana da miliyan 2 ka fitar musu da zakka naira 50,000 bayan wata 2 sai aka biya ka wani bashi da kake bi na naira 100,000 na naira 100,000 kana bin wannan bashin wannan bashin wata 1 ne kawai yayi to sai ka fitar masa da zakkar naira 2,500 a lokacin dan tamkar wato kana da shi ne amma baka samu cikakken mulkin sa ba ya kamata a ce ka fitar da zakkarsa lokacin da ka fitar da wancan zakka saboda haka sai ka fitar masa da zakkarsa yanzu haka zalika idan wannan naira 100,000 da aka biya ka bashin yayi shekara 2 shekara 3 sai a lokacin aka biya maka sai ka fitar masa da zakka ta shekara 1 kawai idan kuwa baka mallaki nisabi ba ko kudin da suke wajen ka ba su kai nisabi ba alal misali miliyan 1 ne yake wajen ka sai amma kana bin wani mutum bashi na miliyan 1 yayi shekara 2 kamar yanda yazo a wannan tambayar a kaddara bai samu nisabi ba sai aka biya shi bashin sa kuma wannan bashin ya kai nisabi to ana biyan sa wannan bashin wanda yake yayi shekara 2 sai ya fitar masa da zakka ta shekara 1 kuma idan wannan miliyan 1 tana tare da shi sai ya hada ta tare da wannan miliyan 2 bashi da ake biya hada su ya fitar musu da zakkar shekara 1 an fahimta idan kuma bashin da aka biya shi bai kai nisabi ba amma yayi shekara 2 amma idan yayin da aka biya shi idan aka hada shi da miliyan 1 da take wajen sa zai kai nisabi alal misali bashin miliyan 1 ne shi kuma yana da miliyan 1 a ajiye wanda haulinta yayi saboda haka ta shekara 1 amma bai biya bai fitar mata da zakka ba tunda bata kai nisabi ba sai aka biya shi miliyan 1 wanda ta yi shekara 2 a hannun wanda ya bama bashi saboda kaga ita ta riga ta cika hauli da miliyan 1 din nan da take wajen sa ita ma ta cika hauli to a lokacin nan ana biyan sa sai ya hada wannan miliyan 1 ta biyan bashi da miliyan 1 da take wajen sa sai ya fitar musu da zakka a lokacin ta shekara 1 saboda haka akwai tafsir a ciki na yanda bashin yake da ya mallaki nisabi ko bai mallaki nisabi ba wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace a fahimtar da ni yin sallar nafila bayan sallar juma'a yayin sallar nafila bayan sallar juma'a yazo a hadisin abi huraira wanda zai yi salla bayan sallar juma'a to ya sallaci raka'a biyu sannan yazo daga fi'ilin abdullah ibn umar yana sallar raka'a hudu raka'a biyu a masallaci raka'a biyu idan ya koma gida saboda haka wannan raka'a hudu shine sunna da mutum zai yi bayan sallar juma'a in yayi raka'a biyu a gida sannan a yi raka'a biyu a masallaci in ya koma gida kuma zai iya yin raka'a biyu ko kuma in ya koma gida ya yi raka'a hudu ga baki daya to sannan yace na kasance ina yin sallar wahala sai tafiya ta kama walaha sai yace wahala wallahi ba wahala bace walaha ce ya ne mamaki wace ce sallar wahala na babu sallar wahala sallar walaha sai tafiya ta kama ni zan ci gaba da yi koko sai na dawo gida ita sallar duha sallar walaha tana daga cikin sallolin da ake yi ko ana cikin tafiya. Ko ana cikin tafiya ana sallar duha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar walaha raka'a 8 lokacin da yaje Makka lokacin fathu Makka, kuma a lokacin nan kasuru yake yi, amma yayi sallar walaha. Nafilar da ba a yi yayin da ake tafiya ita ce ratiba, sallolin da ake yi kafin farilla da bayan farilla. Tunda zaka yi raka'a 4 ta sallar azhar amma aka ce ka koma raka'a 2, to me naka kuma zaka yi raka'a 4 kafin azhar, bayan kai sallama kuma ka sake raka'a 2, in haka ne ka cika sallar mana. To shi yasa wannan ita ce ba a yi, kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Umar a cikin Sahih Muslim, ba a yin salloli ratibai. Amma kaga sallar walha a cikin halin tafiya, sawa'un a doren tafiya din ne ko ana zaune ana zango, ko kuma ka kai kafin ka juyo kana yin kasaru din, ana yi a sallar walha. Ana yin raka'atayil fajr duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a halin tafiya. Ana yin witri, shafa'i da witri, da qiyamul layl duk ana yi a cikin tafiya. Sai dai qiyamul layl din Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta tare da witri akan abun hawansa, yana tafiya yana yi. Amma ratibai su ne waɗanda ba a yi. An fahimta? Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
الله جل وعلا يقول فألقي السحرة ساجدين سيما سحري sai aka fadar da su, wato aka durkusar da su, suna masu sujada, wato suka kife suna masu sujada, suka ji kamar wani ne yake tilasta su su yi sujada. Ayar da suka gani sai ya sanya su suka ji wato kamar ingiza su ake kawai su fadi su yi sujada ga Allah. To kaga wannan shine tasirin imani, wannan shine tasiri yayin da zuciya ta samu inshirahi, ta budu, ta yalwatu ga hasken imani, to haka za ka ga abin ya zamanto kamar numfashi, sai ka ji kamar kana bisa larura ne sai ka yi wannan. Bisa larura, wato sai aka kifar da su, aka durkusar da su, suna masu sujada. Qalu amanna bi rabbil alamin, suka ce mun yi imani da Ubangijin talikai. Rabbil alamin din nan dai da Fir'auna yake cewa wa ma rabbul alamin, wanda yake cewa menene shi, sai suka maimaita shi suka ce amanna bi rabbil alamin, mun ba da gaskiya da Ubangijin talikai. Rabbi Musa wa Harun, Ubangijin Musa da Harun, wato wanda ya aiko su, mun ba da gaskiya da shi. Abinda suka ce ma Fir'auna kenan, saboda ganin karfin wato hujja wannan, ko saboda iliminsu da cewa abinda suka gani da idanunsu da abinda sandan Annabi Musa yayi, sun san cewa wannan ba zai zo daga sihiri ba, wannan ya fi ƙarfin sihiri, wannan da sihiri ne sun sani, saboda su gunayensa ne, kuma sun san sihirin da suka zo da shi ba dai a takara a ce wato an kada su ba, tunda Allah kamar yadda ma Allah madaukakin sarki ya abbata waja'u bi sihrin azim, sun zo da sihiri gagari ne babba. To saboda saninsu da cewa abinda Annabi Musa ya zo da shi ya fi ƙarfin sihiri, sai suka san cewa wannan ba wani abu bane illa daga Allah. Wato duk mai sihiri, kamar yanda masu yin sihirin suke faɗa, duk mai sihiri ya san akwai Allah, kuma sihirinsa ba zai yi ba sai ya san cewar akwai Allah, sai dai ya san cewar, sai ya yadda cewa wuta zai shiga, kuma ya yadda cewar ƙarya ne abin da yake shi yasa Allah yake cewa walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun sani cewa duk wanda ya sai wato tsafi ya dauke shi a matsayin abin da yake yi to ba shi da rabo a lahira dan nama abubuwa guda uku suke ga yamma mai sihiri kasancewa Allah gaskiya ne kasancewa wuta gaskiya ce kuma kasancewa wuta zaka shiga in kai da waɗannan to sihirin sai ya aiki kasancewa Allah gaskiya ne kuma wuta gaskiya ce kuma kai wuta zaka shiga shi mai sihirin ba kai ba malam Saidu shi mai sihirin ya san cewa wuta zai shiga to saboda haka dama sun san Allah gaskiya ne to suna ganin wannan suka san cewa wannan al'amarin wato a ƙarshen ƙarya ta zo ja'al haqu wa zahaqal batil suka fadi suna masu sujada wannan ya nuna wato abinda Allah ya dasa kaskantar da kai ga Allah a cikin fitra cewa alamar nuna sallama ma Allah shine sujada ga Allah yanda suka fadi suna masu sujada annabi Musa bai yi sujada ba amma su suna ganin wannan sai suka fadi suna masu sujada ga Allah saboda sujada a cikin fitra take ta kancewar nuna sallamawa ne da miƙa wuya ga Allah kuma wannan ya nuna cewa yayin da imani ya shiga cikin zuciyar dan adam to baya jin tsoron mulki baya jin tsoron karfin mai karfi saboda karfin Allah yafi komai karfi a wajensa saboda haka suka kalli Fir'auna suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun to da suka yi haka qala amantum lahu qabla an azana lakum sai Fir'auna yace yanzu kun ba da gaskiya da shi tun kafin ne muku izini saboda shi Fir'auna yanda yake ganin ya mallaki jukkunan mutane haka yake ma ya mallaki zukatansu wato hatta zuciyarsu ma ba za su yi wani tunani a cikin zuciyarsu ba sai da izinin Fir'auna to wannan shine wato mulkin Fir'auna haka yake so ya zamanto gabaki daya dan adam da kwakwalwarsa da tunaninsa ma yana karkashin jujjuyawar wato mulkin nasa to abin da yace musu kenan kun ba da gaskiya da shi amantum lahu qabla an azana lakum a cikin suratul a'raf qala amantum bihi qabla an azana lakum yace kun ba da gaskiya da shi wato wajen amantum bihi wato ba da gaskiya saboda shi ma'ana wato ya kunshi biyayya a gare shi wato kun yadda kun bi shi kenan wannan ku amantum lahu wannan na ta'addancinsa da lam aili ajalihi amantum lahu am shayid da shi ma'anar tasdiq kun gaskata shi akan abin da yake faɗa wanda yake ya kunshi tafiyar da mulki na shine tun kafin da ba ku izini inna sai yace innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr ai lalle shine babban ku wanda ya koya muku tsafin naku wanda ya koya muku tsafi wato saboda haka sai ya koya muku wani abu daga cikin tsafin shine ni ban san cewar ashe kuna tare ba naje nace ku zo dan ku kare mulki na ashe bakin ku daya shine ma babban ku shi yasa a cikin a can kuma suratu ali imran sai yace inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamu wannan makirci ne da kuka kulla shi a cikin gari a cikin birni dan ku fitar da mutanen gari daga cikin garin to da sanni za ku sani saboda shi dama mai mulki ko yaushe yafi kowa sanin abin da zai tafi da mulkin sa yana gani sai yace ai makirci ne aka shirya anan kuma sai yace shine shugaban ku dubiyun ya fada yace shine wai annabi Musa shine shugaban su da ya koya musu sihiri kuma hada baki suka yi tare da shi to wannan yana daga cikin karewar hujja tunda shi Fir'auna shine yasa aka zo da su su ba san annabi Musa ba daga waɗansu garuruwa aka zo da su yace a fab'at fil madaini hashirin ka tura masu yin gangami a cikin garuruwa su zo da su saboda haka ba san abin da ya faru a fadar Fir'auna ba ta yaya za a yi yace annabi Musa shine ya koya musu sihiri kuma sun annabi Musa alaihi salatu wassalam yayin da suka jefa kafin ya jefa nasa sandan sai da yayi wa'azi yace ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amala almufsidin wa yuhiqqu allahu alhaqqa bikalimatihi walau kariha almujrimun yace abin nan da kuka yi sihiri ne kuma Allah zai bata shi Allah baya kyautata baya inganta aikin mabarnata kuma Allah zai tabbatar da gaskiya da kalmominsa ko da mujrimai ba sa so sai da yi wannan wa'azin to ka gani ya ce wannan ba sihiri bane to sannan kuma sai Fir'aun ya zo ya ce shine ya koya muku sihiri bayan ya ce wannan abin ba sihiri bane abinda annabi bayan ya ce abinda suka zo da shi sihiri ne kuma Allah zai bata shi to ta zai shi kuma ya koya musu sihiri ya kidi me saboda yaga mulkin sa zai tafi yace fala sawfa ta'lamun to lalle da sannu za ku san abin da zai same ku wannan wa'id ne narko yake musu yana ba su tsoro saboda dama yayin da ya zamanto yayin da ya zamanto hujja ta kare sai a koma hauragiya sai a koma nuna karfi kamar yanda yace ma annabi Musa ne ya ce la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjuni sai a koma ban tsoro da hauragiya da narko ban tsoro wanda yake ba na gaskiya ba to ya ci gaba da cewa law qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin kuma na rantsi sai na yanyanke hannuwanku da kafafunku a gicciye wato in yanke hannun dama da kafar hagu ko in yanke kafar hagu in yanke kafar dama da hannun hagu a gicciye yanda ba za a iya tafiya ba wala usallibannakum ajma'in kuma zan tsire ku gabaki dayanku kuma shi fir'auna tsire wanda yake yi ba akan itace yake tsire mutane ba shi akan tsauni yake tsire mutane kamar yadda ibnu kathir ya bayyana a tafsirin suratul fajr wa fir'auna dhil autad ya bayyana daga cikin abubuwan da suka zo na riwayoyin mutanen farko cewa a dutse yake daure mutum tsakanin duwatsu guda biyu ake daura mutum an a tsire shi haka a kyale shi har ya mutu da kishi da yunwa da digar jini yace abin da zai musu kenan to da fir'auna yayi wannan tahdidi wato yayi ne yace zai tsire su domin su zamanto wato abin izina ga masu kallo wannan shine bayanin ban tsoron da ya musu da yace fala sawfa ta'lamun wato shine abin da zai sa sauran mutane su ji tsoron fir'auna su san cewa duk wanda yayi wasa da mulkin fir'auna to shi ma ga yanda karshen sa zai kasance to kamar yana ganin wannan abin shine zai hana su su imani kuma shine zai hana sauran waɗanda ba su imani ba su ma su tasirantu da abin da as-saharatu suka yi su imani saboda su matsafan nan fa su ne ginshiken mulkin fir'auna akan matsafa ya tsaya akan matsafa ya zauna to saboda ganin cewar zai dauki wannan mataki mai tsauri saboda ya hana sauran mutane su bi su tunda su ne ginshiken mulkin tabbatar da ingancin mulkin sa to shine sai yayi wannan ban tsoro to me su kuma su kuma suka ce da ya gaya musu haka qalu la bayr suka ce babu wata cuta ba wata cuta ba abinda zai cuce mu ba abinda zai cuce mu abdayr ma'anarsa ay la darara alaina fi dhalika babu wata cuta akan mu akan babu wata cuta akan mu a cikin wannan in kai mana wannan ba zai cutar da mu komai ba kamar yanda a cikin suratul taha Allah ya ce sun fada faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi alhayatud dunya ka hukunta duk abinda zaka hukunta hukuncinka a wannan rayuwa ta duniya ne to nan kuma sai suka ce inna ila rabbina munqalibun mu za a mayar da mu zuwa ga ubangijinmu wato in ma ka kashe mu ina wajen ubangijinmu za mu tafi kuma za mu tafi wajen ubangijinmu da muka ba da gaskiya da shi kuma ubangiji ne karimi ubangiji ne mai yafiya ubangiji ne mai jin kai saboda haka me muka rasa me zai cutar da mu mutuwa dole ce to me ya kai kai mutuwar da yake ka san zaka hadu da Allah yana mai yarda da kai in kasancewa zaka hadu da Allah yana mai yarda da kai to menene me mutuwa zaka cutar da kai to kaga imani Imam Malik yace a shekara 40 Annabi Musa yana kokari tare da Fir'auna da mutanen sa amma ka duba waɗannan a cikin yini guda a cikin sa'a guda ta walaha Allah ya cinta musu imani sun zo a farkon rana suna neman duniya a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum idhan la min al-muqarrabin suna ganin za su samu kusanci da mai mulki za a ba su duniya amma sai gashi gabaki ɗaya duniyar sun sadaukar da ita akan imani haka imani yake haka imani yake a cikin zuciyar wanda Allah ya ba su imani suka ce wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Abinda kake kifa daga gare mu shine mun gaskata da ayoyin ubangijinmu da suka zo mana. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allah ka kamfato mana hakuri, wato karkasa miraki ya zamanto rauninmu na dan adam, ya bayar da mu mu kasa yin hakuri, ka kimso mana hakuri. Ka gani basu amince da kansu ba, ka duba ka ga yanda Allah yake, yanda Allah madaukakin sarki yake kyautarsa ta imani, yanda Allah ya sanya imani a cikin zuciyarsu. Ba malamai bane, amma sun san abinda ake bukata domin a tsaya tsayin daka akan imani shine hakuri, dauriya. Suka ce Allah ka kamfato mana shi Afrik, wato ka kamfato daiwa ka bamu. Shine ko shi muke fada, ake gaya mana shi hakuri ba a cewa yana da iyaka, aka yawan sa ake so. Ba a cewa kai ni fa hakuri na fa yana da iyaka. Duk ran da mutun yace hakurin sa yana da iyaka, to ya ba shi da hakuri. Saboda shi hakuri ba shi da iyaka, shi yasa aka tashi neman sa daga wajen Allah, ake neman Allah ya kamfato shi. Rabbana afriq alaina sabran, haka ma annabi Dawud mutane da suka ce Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana, to haka suka ce nan kuma suka ce inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Mu muna kwadayi, wato muna fata, muna kwadayi cewar ubangijinmu ya gafarta mana wato kurakuranmu. An kunna awwalal mu'minin, saboda mun kasance farkon waɗanda suka yi imani, wato kasancewar farkon waɗanda suka bada gaskiya da annabi Musa. Wannan ya zamanto sanadiyar wannan Allah ya muna kauna, Allah zai yafe mana zanubanmu. To kun ga wani ya daga cikin tawassuli da kyakkyawan aiki, mutum ya yi tawassuli da kyakkyawan aikinsa, cewa abinda kai kake, abinda kai kyakkyawa kake kaunarsa wajen Allah, kai tawassuli da shi. Sun yi tawassuli, sun yi tsani da wannan aikin don su samu gafara Allah, saboda sun san abin da suka kasance a kai. Sun zo su tabbatar da mulkin Fir'auna, su tabbatar da ƙarya akan gaskiya. Sun zo suna neman duniya akan abin da yake wato su sayi duniya, su sayar da lahirarsu. Duk wannan yana da kuma rayuwarsu gabaki ɗaya da suka yi akan koyon sihiri da aiki da sihiri, wanda yake kafirci. Tunda duk mai sihiri ya san kafirci yake. To suka ce muna kwaɗayi, Allah ya gafarta mana zanubanmu saboda mun kasance farkon mumine. Wannan ya nuna muhimmancin mubadara wajen imani, yayin da wato hujjar imani ta bayyana ga mutum ya sallama. Wannan sallamawar ga Allah, farkon sallamawa ita ce mabuɗin tsira, kuma wato nawa da taraddudi akan sha'anin imani, wataƙila wani ita ce kaɗai damar da za ka samu, wani ita ce kaɗai damar da za ka samu, ba za ka sake samun wannan dama ba. Shikenan in ta tafi, ta tafi kenan. Saboda yayin da ayar za ta sake zuwa, sai ya zamanto kan cewa Allah ya juya ganinka, ba za ka fahimce ta ba. Kamar yanda Allah maɗaukakin sarki ya ce kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, kamar yanda ba su yi imani da shi ba a marran farko. Kuma kamar yanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul a'raf, da ya ce inda Allah maɗaukakin sarki fama kanu li yu'minu bima kadhabu min qabl kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin, kamar yanda ba su yi imani da shi ba yayin da farkon ya zo musu, haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya zukatansu sai su yimke. To idan mutum koye mubadara ya zuwa ga imani, to wannan yana daga cikin hadi ya bi ta farkin manzanni. Kaga abinda aka ce, abinda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a ƙarshen suratul naml, wa umirtu an akuna awwalal muslimi, an umarce ni da na zamanto ni ne farkon musulmi. Wa an atlu alquran, ka gani waɗanda suka zamanto su ne farkon imani a cikin al'umma, wato babu kamar su. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi kirarin ban girma da as-sabiqunal awwalu, waɗanda suke marigaya na farko, saboda mubadara a cikin aikin alkhairi. Haka ake so koyaushe mutun ya zamanto shine gaba gaba wajen aikin alheri. Allah yace walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal musta'khirin, mun san wadanda suke gaba gaba, mun san kuma wanda suke nokewa suna baya baya. To mutun ka zamanto cikin wanda suke gaba gaba wajen aikin alheri. To kaga dai wadannan bayin Allah, yanda Allah madaukakin sarki kamar yanda Ibn Kathir yake cewa a farkon rana sun zo suna wato halakakku matsafa waɗanda suke masu kare ƙarya, a ƙarshen rana kuma suka zamanto shuhada, a ƙarshen kafin ranar ta ƙare suka zamanto shuhada. To bayan wannan ya faru, wannan mashhadi ya faru, ya tabbata, aka tabbatar da gaskiyar Annabi Musa da ayoyinsa da shaidar waɗannan masu sihiri. To sai kuma wato majali, hanya ta buɗu ga mutane su shiga su gaskata da Annabi Musa. Kuma Annabi Musa ya ci gaba da cema Fir'auna, ya ci gaba da ƙoƙari tare da Fir'auna kan ya saka masa Bani Isra'il. Kuma Allah ya ci gaba da jarabar mutanen Fir'auna. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a. Har dai inda ya kai suke cewa ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida 'indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il. Suka ce ma Annabi Musa, ka roƙa mana ubangijinka. Ka gani yanzu kuma sun yarda da shi. Ka roƙa mana ubangijinka, in ka yaye mana wannan annoba da ta zo mana, za mu ba da gaskiya da kai, kuma za mu saki Bani Isra'il tare da kai. Falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. To yayin da Allah ya yaye musu ya zuwa ga ajali da za su kai, sai gaci suna warware alƙawarin. To bayan da aka yi wannan kissar ta nade, ba ambata ba kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul A'raf, nan bai ambace ta ba, sai Allah ta'ala ya ce
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني
Allah ya ce wa auhayna ila Musa, kuma muka yi wahayi ya zuwa ga Annabi Musa. Wato bayan ya yi ta wa'azi, yana nuna musu ayoyi, Allah yana yi musu jarabawa a tsawon shekaru, wanda wannan bai kare su da komai ba, sai girman kai da kuma rashin imani da kuma warwarewar alkawari. An asri bi ibadi, wannan ita ce kira'ar Asim da Hamza da Kisa'i, Nafi'u kuma ya karanta ta anisri, daga sara ko asra, duk ma'anarsu ɗaya shine kayi tafiya da daddare tare da bayina. Innakum muttaba'un, ku waɗanda za a biyo bayan ku ne. To kaga inda Allah, kaga annabawa ƴan gatan Allah. Allah ya ga ya masa umarni, kuma ya ga masa yana daga cikin sanin gaibu cewar in kuka fita za a biyo bayan ku. Allah ya yi masa ya sanar da shi wannan, wanda inda ba dan da wasitar wahayi ba, mutum ba zai san abin da zai faru a bayansa ba. To shi ne Annabi Musa, wato aka umarce shi ya fita cikin dare tare da su. Kuma wannan yana daga cikin wato kyakkyawan tanadi, shiri, saboda fita cikin dare wato ba za a san lokacin da mutum zai fita ba. Kuma yana daga cikin ruko da asbab, kai ruko da hikima, ka ɗauki matakai. Ba dogaro ne ga Allah ba, ka ce ba za ka yi dabara ba. Kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma da zai fita tafiya hijira, cikin dare ya fita shi da Sayyidina Abu Bakar. Cikin dare suka fita, lokacin kafa ta ɗauke, saboda haka yin daukan matakai na dabara da daukan matakai na tanadi na abin da ka san bisa hikima bisa tsarin Allah da al'adar da Allah ta'ala ya sanya shine ainihin dabarar da zaka iya yi wannan kakka gajiya wajen wannan gashi annabawan Allah basu gajiya ba wajen iya daukan matakai na tsari sun yace Allah ne yace masa yace ka fitar da bayina cikin dare za a biyo bayan ku fa arsala fir'aunu fil madaini hashiri sai fir'auna ya tura ɗan gangami zuwa garuruwa wato masu taro rundunonin mayaka inna ha'ula'i la shirdimatun qalilun wannan shine sakon da fir'auna ya tura waɗannan yana nufin annabi Musa da bani Isra'il la shirdimatun wata tawaga ce qaliluna ɗan tsirari ɗan kadan wato waɗansu mutane ne waɗansu ɗan tsirarin mutane ne kadan ba wani yawa gare su ba wato yana cewa ba wani yawa gare su ba dangane da rundunonin fir'auna saboda fir'auna yana da rundunoni masu yawa shi yasa ma Allah ya ambace su kamar yanda yace na'am fa a surat Yunus Allah madaukakin sarki yace ma qala qad ujibat da'awtukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamu وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى فأتبعهم فرعون وجنوده فرعون ده رندنون نسا تو سبو ده غني يوان رندنون ناسا شي يسا يكي تي ما عندو موسى ده مدينسا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وأنن واتأتا وغاتي انصراري وإنهم لنا لغائظون كما سوف سنبساتهم sun fusata mu wato sun tayan mana da sun motsa mana abinda zai sanya mana fushi da ya cika mana al-ghaib shine wato irin da kaji abu yazo ya tsaya a zuciyar ya make a makogaran mutum saboda fushi da bacin rai wato sun takale mu da fada sun san kuma mu ba a ce mana kuli ba za mu ce chas ba wa inna la jami'un hadirun mu kuma gabaki dayan mu masu kwana ne cikin shiri mu kullun a shirye muke wato kullun a shirye muke da cewa duk wanda ya taba mu to a shirye muke da mu far masa wannan duk cika baki ne da yake yi a kansa yayin da duk mutum yake ganin kansa yake ganin kan cewa shi wani abu ne to ya riga ya kare saboda kai ba kowan kowa bane karfi Allah ne mai karfi yayin da duk zaka ga karfinka to karfinka ya kare dabara Allah ne mai dabara yayin da duk zaka ga dabaranka ta kare ilimi Allah ne mai ilimi yayin da duk zaka ga iliminka jahilcinka ya tabbata to yayin da yayi wannan ya kambama kansa yana ganin kan cewa shi ko wane ne Allah ta'ala shi kuma sai ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun sai muka fitar da su daga cikin wato lambuna aljannatai wa uyun da idandunan ruwa wato suna da idandunan ruwa mai kwarara a cikin gidajensu gidajensu na mulki an dauko an janyo wato idaniyar ruwa daga kogin Nil yana shayar da su ruwa yana kwarara a cikin gidajensu to Allah ya fitar da su daga cikin wannan ni'imar wa kunuzin wa maqamin karim da kuma taskoki na dukiyar zinare da azurfa duk suka bar su Allah ya ce duk muka fitar da su wa maqamin karim da kuma matsayi na alfarma matsayi da suke da shi na alfarma yanda za a zo suna zaune sai dai komai suke so sai dai kawai su yi umarni ishara za su yi sai a kawo musu duk Allah ya raba su da wannan ko kuma mazauni gidajen nasu da suke zama a ciki mazauni na girma suna zaune a gidaje na girma Allah ya ce duk muka fitar da su inda an ce musu ku bar gidajenku ku bar wannan ni'imar da kuke ciki ku tashi ku tafi ba za su fita ba amma sai Allah ya kawo musu bukata to haka Allah yake kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin sahihi a cikin sahih muslim idan Allah ya nufa ajalin mutum a wani gari sai ya sanya masa bukata a wannan gari yana tafiya dan biyan wannan bukatar tasa nan ku tafiya yake dan yaje ya mutu a can to su ma nan sun fita dan saboda sun ce wa inna la jami'un hadirun mu ko yaushe a shirye muke a kwana shiri muke sun je ne wato su huce haushin su nan ku sun tafi ne zuwa ga halakar su to Allah shine mai yin wannan yayin da kake ta abubuwa kana ta shirinka kana tsammanin kai ga abin da za ka yi nan ku kana zartar da shirin Allah ne Allah ne ya riga ya tsara kuma kana tabbatar da shi abin da Allah ya faɗa abin da Allah ya rubuta shi ne zai tabbata to Allah yace kadhalika wa awrathnaha bani isra'il, kamar haka yanda muka fitar da su, yanda muka fitar da su daga cikin gidajen nan nasu, daga cikin wannan ni'imar tasu, to Allah yace haka nan wa awrathnaha bani isra'il, muka gadar da dukiyoyi da waɗannan da taskoki irin waɗannan ga bani isra'il. Abin da yasa aka yi fassara da cewa muka gadar da dukiyoyi irin waɗannan, domin ba dukiyoyin mutanen Fir'auna ne Allah ya gadar da su ga bani Isra'il ba, tunda tarihi ya tabbatar da bani Isra'il suka bar Misra ba su dawo ba, Sham suka je, kuma Allah ya mallaka musu ƙasar Sham. Kuma a cikin suratul Dukhan Allah ya ce kadhalika wa awrathnaha qauman akharin, kamar haka ne muka gadar da ita ga waɗansu mutanen daban. Allah ya gadar da ita ga waɗansu mutane wanda bai faɗe su ba, amma su bani Isra'il ai Allah abin da yace shine wajawazna wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharika alardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani Isra'il, mutanen da aka raunar da su, aka raunanar da su a bayan kasa, sai muka gadar da su gabas da yamma na kasa wadda muka yi mata albarka, ita ce kasar Sham, ita ce kasar Sham. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, الله ya sanya su sune magada, gadan da suke yi kasar Sham. Saboda haka wannan wa awrathnaha muka gadar da tamkarta, ana tawilin wannan hadin ta damir da cewa wato kamar wannan dukiyar ta mutanen Fir'aun irinta Allah ya gadar da su da ita ga bani Isra'il yayin da ya kai su zuwa kasar Sham bayan ya halakar da Fir'auna da mutanansa. Na'am.
Ba'uhum mushrikin falamma tara'a al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini فأوعينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأغلقنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
Allah ya ce fa'atba'uhum mushriqin, sai suka riske su. Mushriqin suna wato a lokacin hudowar rana, ko kuma suka riske su a lokacin nan sun yi gabas, sun fuskanci gabas. Ai wa hum mushriq, wato hala kaunihim mushriqin ai dakhilina fi sharq, wato kamar yanda ake cewa athama, idan mutum ya shiga tihama, da anjada, da ashraqa, in ya shiga lokacin, in ya tafi jihar gabas, sai a ce masa ashraqa, fa huwa mushriq, wato mai shiga mai nufatar gabas. Wato sai suka riske su suna masu fuskantar gabas, wato kenan gabas suka yi, jihar gabas suka tafi, kuma anan suka riski bani Isra'il, su mutanen Fir'auna, wanda ya nuna tunda Fir'auna basan inda annabi Musa ya tafi ba, daddare suka fita. To sai suka fuskanci jihar gabas, domin annabi Musa ya dumfa da Fir'auna da mutanen da bani Isra'il sun dumfari al-bahrul ahmar, bahar maliya wanda yake gabas, yake da birnin da babban birnin Misra, gabas yake, a gabas yake da shi. To sai Fir'auna wanda yake nuna abin da yake karfafa cewar bahar qulzum, shi wannan bahar maliya wanda ake cewa red sea da turanci, al-bahrul ahmar, shine wanda Allah ya keta shi ga annabi Musa, wanda suka tsallaka shi suka fada cikin sahara din Sinai. to sai suka fuskanci sai suka riske su a wannan jihar ta gabas wato can suka numfa ko kuma suka riske su a lokacin da rana ta hudo lokacin da rana ta fito a lokacin suka riske su falamma tara aljama'an yayin da tawagar biyu suka ga juna wato tawagar annabi Musa da bani Isra'il da suke imani da shi da kuma tawagar fir'auna da rundunoninsa qala ashabu Musa inna lamudrakun sai mutanen annabi Musa suka ce mu fa lallai za a cin mana za a riske mu za a kama mu za a riske mu qala kalla annabi Musa yace a ko kadan ba za a riske ku ba inna ma'iya rabbi ubangijina na tare da ni saya hadin zai shiryar da ni tabbas zai shiryar da ni wannan sa din ta wato ta tahqiqi ce kamar 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 ta khalatu amalan salihan wa akhara sayyan asa Allahu an yatuba alaihim ta taraji din ta can ita ma ta wannan ta taswif tana nufin tabbas wato ubangijina zai shirye ni annabi Musa ya ce zai shirye shi bai ce zai shirye mu ba yace zai shiryar da ni wato zai shiryar da ni ya zuwa ga abinda zai tsirar da ni da ku daga halaka ya fada musu haka dan su san cewar dukkan abinda za su samu to za su samu ta hanyar biyayya gare shi dan shine annabin Allah in suka bi shi to ubangijin sa yana tare da shi ba zai tsirar da shi ba zai batar da shi ba zai shiryar da shi sannan na biyu sun san babu abinda zai tsirar da su a cikin wannan hali ga teku a gaban su ga fir'auna a bayan su saboda haka ba inda za su je ba abinda zai tsirar da su sai mu'jiza mu'jiza ko a hannun annabi take mu'jiza sai annabi shi yasa sai yace sai hadin zai shiryar da ni bai ce zai shiryar da mu ba saboda ya san mu'jiza ce Allah madaukakin sarki aya ce zai nuna tunda yayi masa wahayi to fa auhayna ila Musa nan take sai muka yi wahayi sai aka zo da fa wato litafri' sai muka yi wahayi ga annabi Musa an idrib bi asakal bahr ka bugi teku da sandanka fam falaka sai tekun nan ya dare fa kana kullu firqin ka tawdil azim sai kowane yanki na teku ya zamanto kamar dutse ne babba wato dutse babba wanda yake babu wani ka san dai dutse babu alamar ruwa tare da shi saboda haka mai doki da mai takalmi ko jikewa ba zai ba ko lubbacin dokin ba zai jike ba tufafinsu ba za su jike ba domin ruwan ya zamanto ka tawdil azim kamar dutse babba kuma an ce nan ishara ga yanki don kowane daga cikin asbab na bani Isra'il kabilun bani Isra'il guda 12 a yanki nasu suka bi a tsare suka shiga kaga alamar cewa babu wani razani ba wani turmutsutsu ba wani rashin tsari kowace kabila aka ce ga hanyarku ku bi yanki irin wannan aminci ga fir'auna yana kallon su ga kuma teku suka gani irin wannan aminci har a tsaya ai wannan tsari babu rikicewa babu kidimewa to wannan yake nuna irin albarkar kasancewar annabi a cikin mutane idan annabi yana cikin mutane to haka za su zamanto a nitse a tsare to idan babu annabi idan sunnarsa tana cikin mutane haka mu ta haka za a zama in sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin mu to haka za mu kasance ba za mu zamanto karazu ba wa azlafna thumma al-akharin muka kusantar da sauran shine fir'auna da mutanansa muka kusantar da su thumma can wajen gabar tekun wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in muka tsirar da Musa da waɗanda suke tare da shi gabaki ɗayan su wato babu mutum ɗaya wanda ya saura duk wanda suke tare da annabi Musa Allah ya tsirar da su ya fitar da su daga cikin teku gabaki ɗaya thumma aghraqna al-akharin sannan muka nutsar da sauran sai da suka gama shiga gabaki ɗaya sannan Allah ya mayar da teku ya zamanto inda yake ya haɗiye su Allah ya ce inna fi dhalika la'aya to a cikin wannan kirsar ya kai wanda ake maka magana shine kaf din wannan zalika ya kai wanda kake jin wannan labari akwai aya a cikin wannan wama kana aktharuhum mu'minin amma mafiya yawan su ba sa imani wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma ubangijinka wallahi shine mabuwayi mai jin kai wato a cikin kissan nan ta annabi Musa akwai aya ba sai kun nemi aya wanda yake za ta zo daga sama wanda za ta sa ku ji dole sai kun yi imani ba a'a in dai kuna da hankali da za ku yi amfani da shi kuka ji kissar annabi Musa to akwai aya a cikin wannan amma kun ga tare da wannan ayar Fir'auna me yasa bai imani ba saboda mukabara saboda girman kai saboda bai yi shirin ya yadda ba yayi shirin yadda zai rusa gaskiya ne wannan rusa gaskiyar da yake so yayi shi yasa duk ayoyin da ya gani na annabi Musa ba su masa amfani ba walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila id ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la adhunnuka ya Musa mashhura ayoyi tara haka Allah ya nuna mafi kowace aya ta isa al'umma gabaki daya ta imani amma bai yadda ba saboda haka ana wannan ya kunshi rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar kada ka wahal da kanka akan cewa aya wata wadda take za ta sa su ji dole sai sun yi imani ta zo musu domin ga annabi Musa ya zo ma da Fir'auna ayoyi amma yanda yake Fir'auna mai mukabara ne bai imani ba saboda haka a cikin kissarsa akwai aya inda waɗannan su ba mukabara suke ba za su yi imani sannan a cikin sa kuma akwai raddi ga kafirai da suke cewa suna son aya to in kuna son aya to ga aya amma mafiya yawan mutane ba masu imani bane saboda me saboda makantar zuci to amma ubangijinka shine mabuwayi shine mai jin kai buwayarsa tana nuna kan cewar shine yake manzanninsa sune suke cin nasara yana buwayar da su da buwayarsa ko mai jin kai ne cewar wato ba zai yana jin kan bayinsa ba zai gaggauta musu halaka ba ko da ba su imani da ayar ba sai ya ci gaba da saurara musu har sai ajalin su ya zo ko kuma an samu wanda za su yi imani su yi imani ina roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu ayoyin littafin sa ya sanya mu cikin masu jin gaskiya masu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah kuma ka sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah amin akwai dan uwan mu Malam Abdul Karim Dayyabu ba shi da lafiya ya ina roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya amin Allah ya gaggauta masa waraka amin dukkan sauran ƴan uwa marasa lafiya da suka yi mana wasu ci mai musu addu'a Allah ya ba su lafiya amin wanda kuma suka rasu Allah ya gafarta musu amin tashin hankali da ya da ake ta fama da shi a cikin wannan ƙasa ta mu a wurare daban-daban muna roƙon Allah ya kwantar da hankalin al'ummar mu amin wanda suke wannan ta'addanci suka dauki makamai suna zubar da jinin bayin Allah a cikin wannan wata mai alfarma mutane suna azumi amma wannan bai sanya su sun ga alfarma azumin su ba suna zubar da jinin su muna roƙon muna hada waɗannan mabarrata da Allah Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka akan su Allah muna roƙon ka kai mana maganin sharrin su Allah kai mana maganin sharrin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاء أنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا اللهم احفظنا في بلادنا وفي أسواقنا وفي طرقنا وفي قرانا وفي مدننا اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم إنا نجعلك في نحور من عادانا ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين